da sauraro sunana Yusuf Ladaba Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan babbar kotun jihar Kano mai zaman ta a unguwar Mila Road karkashin Honorable Justice Sunusi Ado Ma'aji inda kotun ta sanya ranar 16/17 da kuma 18 ga watan gobe domin fara sauraron shaidu a kunshin tuhumar nan wadda gwamnatin Kano take wa dan kasar Shanan nan wato Mr. Frank wanda ake zargi da laifin kashe wata matashiya a nan Kano a zaman kotun na yau wato an gabatar da wanda zai fassara yaren ingilishi zuwa yaren mandarin na kasar China wato Mr. Gao Kumru kuma an karanta tuhumar da ake yi wa shi Mr. Frank wanda laifin kisan kai ne ya saba da sashi na 221 na kundin penal code sai dai ya musanta wannan zargi da ake yi masa kuma nan take commissioner shari'a wato mai gabatar da kara a wannan shari'a barrister MA Long ya bayyana cewar za su kawo shaidu a waɗannan ranaku da muka ambata a sama kuma jim kadan da fitowa daga kotun shi lawyer gwamnati barrister MA Long ya gana da manema labarai
lawyer wanda ake tuhuma ya ce dole ne a zo mai da wanda zai mai fassara daga turanci zuwa chinese to kuma nan da nan muka yi kokari muka tura can ita embassy ta china kuma nan da nan suka yi saurare mu gashi suka turo mutum wanda ya zo kuma domin yayin wannan fassara alhamdulillah kun ga yau an samu abin da ake so tunda yau an karanta mai tuhumar sa kuma ya ce ba haka bane to kuma yanzu mun daga 16/17/18 ga wata mai zuwa lokacin nan zamu gabatar da duk shaidun mu so muke lokaci daya mu yi mu gama su ma su dauki lokaci daya su gama da yadda Allah ga cikin wata daya wata biyu mun gama wannan sharar insha Allah
shi ma daya daga cikin lauyoyin wannan mutum wanda ake tuhuma wato barista Abdullahi Yusuf yayi martani akan wannan batu
commissioner shari'a da shi da tim din sa za su shirya shaidun su da za su kawo gaban kotu a ranar da kotu ta daga ranar 16/17/18 ga watan da zamu shiga za su fara gabatar da shaidun su domin a fara sauraron kara a shirye muke da su kawo shaidun su domin mu su tambayoyi bisa tsarin shari'a mu ga cewa sun san abin da ya faru ko ba sun san abin da ya faru ba wannan shine adalci abinda constitution na kasa ya faɗa kenan duk wanda ake tuhumar sa da wani laifi wanda yaran da ake amfani da shi a kotu bai san sa ba dole ne kotu ta samar masa da wanda zai fassara masa daga wannan yare zuwa wannan yare domin ya fahimci abin da ake yi wannan shine kaida constitution mun yi kokarin raising din objection dangane da shugowar wa'insu wa'inda yan sa ido ne a wannan shari'ar wanda a tsarin shari'a muna ganin sabon abu ne da aka kawo wanda kuma a tafiya ta gaba mai bi za mu yi tsokaci dangane da wannan abin da aka zo da shi na bayyana wa'insu lauyoyi masu sa ido a wannan shari'a saboda kamar akwai sentiment ko kuma wani abu da jama'a suke so su sa a cikin wannan shari'a wanda kuma sabu ne a wannan shari'a wanda za mu yi gabatar da tsokacin mu gaban kotu insha Allah a zamanin gaba duk sauran shari'u babu abin da ake kawowa a ce akwai masu sa ido in ba a kananan kotuna ba a shari'a ce ta neman kuɗi kadai za a iya yin wannan abu saboda kamar gwamnati ta sa ido akan wannan shari'a fiye da sauran shari'u wanda ba ta yin haka akwai sauran shari'u duk irin wannan wanda ba su da bambanci na kisa wanda duk har yanzu ana gabatar da wannan shari'a kuma babu wa'insu lauyoyi da suke zuwa suna cewa suna sa ido akan wannan shari'a babu bambanci tsakanin wa'incan shari'un na kisan kai da wannan shari'ar da ake yi
Yusuf Ladaba Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan harabar babbar kotun jiha mai zaman ta unguwar Mila Road